أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك سادوا أن مسلاتي متارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي نقرد أو أن نقرينا منكنو أو أن يمتشي من البركة نجمع يو شابك وقوات الربيع الأول تجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دو دير دي هدو دار بإن دا وندكم ايكي ريدي دا شابير gawatan sha daya shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi na mako wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan kuma shine majalisin mu na 189 a tafsirin wannan sura kafin mu shiga ci gaba da tafsirin aya ta nawa 228 da tara akwai wani dan uwan mu da muke tare da shi a nan Malam Muhammad Ibrahim Babawo akwai dan uwansa Allah ya masa rasuwa ranar Asabar da ta wuce dan uwansa Umar Ibrahim Muhammad Ahmad wanda yake roƙon addu'a Allah subhanahu wataala ya zafarta masa amin ya yafe masa Allah ya sanya aljanna ce muku masa amin Allah subhanahu wataala ya kinsa wa iyayensa hakuri amin da kuma ba su ladan duniya amin akwai kuma dan uwanmu Alhaji Ali mai kaset wanda kowa ya san shi da kuma ladanin wannan masallaci Malam Abubakar Fathul Bari sun samu hatsari suna can kwance ba su da lafiya mu musu addu'a Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya amin ubangiji ya ba su lafiya amin ubangiji ya sanya wannan kafara ce gare su amin Allah ya tashi kafadar su
amin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim as-salatu مرتان فإمساك بمعروف أو تسبيح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا
tafsirin wannan aya inda Allah subhanahu wataala yake cewa at-talaqu marratan saki sau biyu ne ɗaya bayan ɗaya fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan to daga nan ko dai ya rike ta hanyar da ta dace aw tasrihun bi ihsan ko kuma ya saki tare da kyautatawa Allah ya ce wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an baya halatta gare ku ku karbi wani abu daga abinda kuka ba su na sadaki illa an yakhafa alla yuqima hududallah sai dai idan su ma'auratan biyu miji da matar suna jin tsoron ba za su iya tsayar da iyakokin Allah ba fa in khiftum alla yuqima hududallah idan kun ji tsoron ba za su iya tsayar da iyakokin Allah ba wala junaha alaihima fi maftadat bih babu laifi gare su game da abin da ta fanshi kanta da shi wato ita matar tilka hududullahi fala ta'tuduha Allah ce waɗannan iyakokin Allah ne kada ku ketare su man yata'adda hududallah fa ulaika humu zalimun duk waɗanda ko duk wanda ya ketare iyakokin Allah to waɗannan su ne azzalimai mun tsaya a gabar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alayhi ma fi maftadat bi idan kuka ji tsoron ba za su iya tsayar da iyakokin Allah ba to babu laifi ga miji da mata dangane da abinda matar ta fanshi kanta da shi muka ce wannan aya ita ce take magana akan khul'i inda malamai suke cewa khul'i wato mace ta mayar da mijinta sadakinsa da ya bata wajen aurenta domin ta fanshi kanta daga igiyar aurenta aurensa wannan hukunci mun yi magana akan sa wanda har gabar maganar mu ta zo inda muke magana akan shin khul'i saki ne ko kuma bata aure ne wato warware aure ne akwai bambanci tsakanin mu ce khul'i saki ne wanda shine ra'ayi da dama daga cikin malamai da kuma masu ganin cewa warware aure ne ba saki bane fasq ne ba balag ba mun faɗi cewa da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa khul'i balag ne wato saki ne inda mutum zai yi saki daya yayi saki na biyu sai kuma a na uku matar ta yi khul'i to ya gama ciki adadin saki damar saki da aka bashi saboda aka bashi da damar ya kuma aurenta sai bayan ta yi wani auren ta fito sannan zai shiga cikin manema wannan idan muka yarda da cewa ko muka yarda da ra'ayin da yake cewa khul'i saki ne balag ne amma a wajen wasu daga gurbin wajen malamai mun faɗi wannan ra'ayi ko mun faɗi abinda suke hujja da shi na cewa saki ne a wajen wasu malamai suna ganin cewa khul'i talaq abinda fasakh ne wato warwarewar aure ne ba saki ba kuma idan aka yi wa mace khul'i to za ta yi istibra'i ne da haila daya maimakon iddar wacce aka saka mun karanta a baya idda wacce aka saka tana jini Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' kuma tan da aka saki za su dakatar da kansu wato tsarki uku ko kuma jini uku kamar yadda muka yi bayani a wajen tafsirin wannan gaba to idan muka ce warware aure ne to kaga babu maganar ta shiga cikin waccan ayar da ta gabata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' saboda ka ita za ta yi abin da za ta tabbatar da cewa ba ta ɗauke da ciki shine istibra'i shi istibra'i shine mace ta yi al'ada wacce za ta nuna cewa ba ta tare da ciki wannan shine abin da yake kanta to wanda ya ce duk malamin da ya ce khul'i warware aure ne ba saki ba to a gurinsa yana cewa za ta yi istibra'i wato za ta yi al'ada ɗaya shikenan ta gama zamanta za kuma ta iya yin aure idan ta ga dama daga cikin malaman da suka faɗi wannan ko kuma manya da suka yi wannan magana akwai Uthman ibn Affan akwai Abdullah ibn Abbas wanda kuma wannan ita ce ra'ayin Imam Shafi'i na farko kafin ya canza ra'ayinsa ya koma ga ra'ayinsa Imam Malik wannan kuma ita ce ruwaya mashhuriya daga Imam Ahmad Imam Ahmad yana da ruwaya biyu ruwayar farko yana tare da jumhur amma ruwayar da tafi shahara daga Imam Ahmad cewa khul'i ba saki bane warwarewar aure ne kuma wannan shine ra'ayin Ishaq ibn Rahuya abokin Imam Ahmad shine ra'ayin Abu Sauf shine ra'ayin Dawud ibn Ali al-Zahiri kuma wannan shine zabin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da almajalinsa Sheikhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahumullah ta'ala hujjar ta cewa khul'i ba saki ba ne sun yi hujja da waɗannan ayoyin da muka karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci saki sau biyu ya ce at-talaqu marratan ce fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan sannan sai ya zo da maganar kuma sai ya zo maganar khul'i fala junaha alayhi ma fi maftadat bi wannan maganar khul'i ta zo bacin bayan an gama maganar saki biyu bayan ta kuma sai Allah subhanahu wataala ya ce fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra in ya sake ta kaga saki na uku kenan saka ce to wanda ya nuna kenan da khul'i saki ne shi ma to da sai ya zan ayoyin sun kirga saki har hudu kenan ga talaqu marratan guda biyu ga kuma fi mafsadat bihi khul'i sannan kuma fa in talaqaha sai zama saki ya zama guda hudu kenan wanda kuma an san cewa adadin damar saki a musulunci uku ce ba hudu ba wannan ita ce fahimtar Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas wannan ita ce fahimtar sa kamar yanda Abdurrazzaq da Sa'id ibn Mansur da Baihaqi suka rawaito da kyakkyawar salsala da isnadi sahihi daga Tawus ibn Kaysan al-Majran Abdullahi dan Abbas yake cewa Ibrahim ibn Sa'ad wani daga cikin tabi'ai ya tambayi Abdullahi dan Abbas game da mutumin da ya saki matarsa har sau biyu sannan daga baya ta zo ta yi khul'i cewa shin zai iya aurenta wato yayi mata saki biyu sannan kuma ta zo ta yi khul'i shin zai iya aurenta sai Abdullahi dan Abbas ya ce na'am zai iya aurenta ya ce zakarallahu talaqa fi awwal al-ayati wa akhirah wa akhirah wal khul'u bayna dhalika fala ba'sa bi Allah ya ambaci saki a farkon aya ya ambaci shi a ƙarshen aya sai kuma khul'i ya sanya shi a tsakiya saboda kaga ashe saki biyu a farko saki na uku a ƙarshe khul'i a tsakiya kaga khul'i kenan ba a cikin lissafin saki wannan ita ce fahimtar Abdullahi dan Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya masa addu'a cewa Allah ya bashi fahimtar alqur'ani saboda yana daga cikin manyan masana alqur'ani cikin sahabbai kuma haka ya fahimci ayoyi Imam An-Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da hadisi tayoyi daban-daban daga Rubayyah bint Mu'awwidh ɗaya daga cikin mata sahabban na Annabi sallallahu alaihi wa sallama take cewa nayi wa mijina khul'i sannan sai nazo wajen Uthman ibn Affan lokacin yana khalifa sai ta tambaye shi tace sai na tambaye shi idda taya take sai yace la iddata alayki illa an takuni hadithata ahdin bihi ba ki da idda sai dai in ba ku dade da haduwa da shi ba fatamkuthi hatta tahidhi haida sai ki zauna har sai kin yi al'ada jini daya kaga wannan ita ce fahimtar Uthman ibn Affan eh mata fatawa da wannan cewa ba ta da wata idda wato iddar mutallaka wacce aka saki sada sa ta kuro da aka ambata ita ba ta da shi amma za ta zauna mutukar wato ba ta dade da haduwa da shi ba to za ta zauna ta yi jini guda daya Uthman ibn Affan ya ce da ita wa ana muttabi'un fi zalika qada'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi maryam al-maghaliya ya ce kuma ni a cikin wannan fatawa in ji sayyidina Uthman ina koyi ne da hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wata da ake kira Maryam al-Maghaliya wacce ta ke karkashin Thabit ibn Qais ibn Shammas tazo ta yi khul'i daga karshe Annabi sallallahu alaihi wasallam a kamar da Uthman yake fada ya umarce ta da ta yi al'ada daya to hujja a cikin wannan afarkin shine da a ce khul'i saki ne to sai da Uthman ba zai ce ta yi ta zauna a ana ɗaya ba da sai ce ta yi idda irin yadda waɗanda aka saki suke zama su yi idda wannan shine mafi ƙarfin abin da masu wannan ra'ayin suka yi hujja da shi shine wannan asar ɗin na sayyidina Uthman wanda kuma a ciki yake cewa ya yi koyi ne da hukuncin Annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda ka ba hukunci ne da ijtihadinsa ba shi yasa Abdurrazzaq ya rawaito daga Ikrima maula Abdullahi ibn Abbas da yake cewa ma ajazahu al-malu fa laysa bi talaq duk rabuwar da aka yi ta hanyar biyan kuɗi ta biya kuɗi suka rabu to ba saki bane to samarar wannan khilaf din kamar yadda muka faɗa shi ne shi khul'i idan muka ce fasakh ne warware aure ne to babu maganar wato ko da zai sake ta sau biyu idan ta yi khul'i a na uku to wani ba zai hana su koma su ci gaba da rayuwar aure ba idan suka sasanta suka ga za su koma su ci gaba ko da ko za a yi khul'in sau ɗari a ƙaddara duk bayan wani wasu watanni za su ce ita ta gaji za ta yi khul'i to wannan duk ba za a lissafa shi a cikin cikin saki ba wannan shine ra'ayin da yawa wasu daga cikin malamai suka rike daga cikin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya da wannan ra'ayi kuma hujjojin wannan ra'ayi suna da ƙarfi kwarai da gaske duk da cewa ba shine ra'ayin jumhur ba amma ta fuskar ƙarfin dalili wannan ra'ayin ya fi ƙarfi ta fuskar dalili wasu daga cikin malamai kamar Sa'id ibn Jubair da Al-Hasan Al-Basri da Ibn Sirin sun rike wannan ayar inda Allah ya ce fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhi ma fi maftarat bih in kun ji tsoron ba za su iya tsayar da iyakokin Allah Allah in kun ji tsoro suka ce to anan an nuna kenan wanda ake hulɗi a gaban sa shine shugaba alƙali ko shugaba su ne ake kai musu batun hulɗi ayi hulɗi su tabbatar da shi saboda an ce fa in khiftum an fuskantar da maganar zuwa ga al'umma suka ce to anan ana maganar hukam ne ana maganar hukam ne amma al-jumhur da yawa daga cikin malamai abinda suke gani ana iya yin hulɗi tsakanin miji da mata ba tare da an je gaban wani alƙali ba ko an je gaban wani shugaba domin wannan khitabun fa in khiftum bai fito ƙarar ya nuna cewa shugabanni ake nufi ba kuma ya inganta daga Umar ibn al-Khattab da Usman ibn Affan da Abdullah ibn Umar dukkaninsu suna ganin cewa miji da mata suna iya yin hulɗi a tsakaninsu ba tare da shigowar wani mai hukunci ba ko wani alƙali ko wani shugaba waɗannan sahabbai ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam duk ba su fahimci cewa hulɗi ba ya tabbata ba sai a gaban alƙali saboda haka ana iya samun hulɗi tsakanin miji da mata ba lalle a gaban alƙali ba su a junansu illa iyaka dai a samu wasu shaidu da za su tabbatar da faruwar abin don kar ya zama takaddama daga baya domin ta fito tana cewa ai sun yi hulɗi a ɗaki ta kuma biya shi ya kashe kuɗin saboda haka yanzu yake rinto kaga babu abin da zai tabbatar da maganarta saboda haka akwai buƙatar a samu shaidu da za su tabbatar da cewa an yi wannan hulɗi kuma ya karɓi haƙƙinsa saboda haka ba kare sai saɓani da malamai suka yi cewa shin yana iya karɓar fiye da abin da ya bata a matsayin sadaki shin zai iya cewa shi ya yarda ta yi hulɗi amma inda ya bata 100,000 ya ce shi yanzu 200,000 ko 300,000 yake so dole ta bashi in kuma ba haka ba shi ba zai yarda ba ko kuma bai da wannan magana mafi rinjaye shi ne ba ya da haƙƙin ya tilasta matarsa sai ta bashi fiye da abin da ya bata domin a yin wannan akwai zalunci domin idan ya bata sadaki 200,000 kuma ya ce sai ta bashi 200,000 to 100 da ta ƙara masa ta mecece ba ta da muƙabil wancan abin da za ta bashi muƙabilin abin da ya kashe kuma ita yanzu take buƙatar rabuwa shi ya sa ma aka ce ta bashi inda rabuwar daga ɓangarensa ce ta fi samu ko wani cutarwa ce ta ɓangarensa kamar yadda muka yi bayani bai da haƙƙin ma ya karɓi ko kuma ujanta in shi ne ya ga ba zai zauna da ita ba zai rasake ta wala ya hana ya ce zai kwace abin da ya bata in aratu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataytu bi ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an Allah subhanahu wataala ya haramta yayin da mutum yake son rabuwa da matarsa ya ce sai ta biya shi to ma'anar tunda ita ce ta zo da maganar rabuwa ta zo da maganar saki ita a sauwake mata ba kuma wani dalili na ana cutar da ita ko ba a bata haƙƙinta haka kawai ce ta gaji da zama suke da ta dawo masa da abin da ya kashe wajen aurenta saboda haka wannan fi maftadat bihi da Allah ce la junaha alayhi fala junaha alayhi ma fi maftadat bihi babu laifi gare su wato miji da matar dangane da abin da ta fanshi kansa aka ce abin da ta fanshi kansa suka ce to abin da ta fanshi kansa din da an kawo shi haka mutlaki ba a yi masa qaidi ba to mu dauke shi ana nufin abin da ya bata ba za mu dauka fiye da yadda ya bata ba saboda farkon ayar ce fala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an haka Allah ce baya halatta gare ku ku kwaci wani abu daga abin da kuka ba su to ashe anan da aka ce wala junaha alayhi ma fi maftadat bi ya kamata mu fahimci shi tare da hada shi da farkon ayar cewa abin da muka ba su kadai yanzu aka halatta mana shi ba a yayin da ta zama ita ce take son rabuwa an samu daga sahabbai kamar Uthman da Ibn Umar da Ibn Abbas sun ce babu laifi idan ta kara in ya bata 50 tace ta bashi 100 in ya bata 100 tace ta bashi 150 ko 200 in ta ita ta ga dama ta kara suka ce babu laifi to zaka samu duk arwayoyin da aka samu daga waɗannan sahabbai in ka bi zaka samu cewa su matan su ne suke nuna cewa za ma su kara akan abin da aka ba su saboda su dai su fanci kansu to idan ita macin ita ce ta bujuro wa mijin cewa za ta yi masa kari akan abin da ta bashi to wannan sahabbai suna cewa babu laifi in ta in ya karba amma a tilasta mata cewa sai ta bayar da fiye da abin da ita ta aka bata to wannan yana buƙatar wani dalili da yake nuna halaccin wannan tilastawa haka malamai sun yi bayani akan wannan amma idan ta ce tace za ta bayar to wannan abin da duk ya karba ne bi tibi nafsiha da san ranta ba tilasta mata aka yi ba saboda haka kuma babu wani abin da ya hana idan ita ce tace za ta bashi ya karba Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta wa miji ko cikin sadakinsa da ya biya ta Allah ya halatta masa in ta bashi wani abu a ciki ta masa rage ta ce ya ci wani abu daga ciki Allah ya halatta masa wannan wato nisa'a sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in min nafsin fakuluhu hani'an mari'a idan ya zamana ana zaune lafiya ba bata nemi saki ba a cikin zaman lafiya ba in ta dauki wani abu daga cikin sadakinta bashi an halatta masa ya karba to ina kuma ga lokacin da ita ke take son sa fanshi kansa san kanta daga wannan aure ta ce za ta bashi fiye da yadda ya bata to ka ganin ma fa kuluhu hani'an mari'a saboda haka wannan babu laifi abinda aka rawaito kuma na cewa matar shi Thabit ibn Qais ibn Shammas cewa yayin da ta nemi hul'i ta ce za ta bayar da da abin da ya bata na sadaki wa ziyada za ma ta kara masa sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ziyadatu fala amma kari a wannan bai inganta ba akwai wannan riwayoyin waɗanda suka tafi akan hanawa suna hujja da wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka karbi kari to wannan shine abin da ya kamata mu fahimci maganganun sahabbai da wasu tabi'ai wanda suka yi ishara zuwa ga wannan kamar sayyidina Ali yana cewa la ya'khudhu minha fawqa ma a'taha kada ya karbi sama da abin da ya bata to wannan ya kamata mu fahimci ana yana nufin idan ba ita ce ta yi masa tayi ba kada ya ce zai kwaci sama da abin da ya bata haka nan kamar maganar Maimun ibn Mihran da yake tabi'ai da yake cewa man akhadha akthara mimma ata lam yusarrih bi ihsan wanda ya karbi samar abin da ya bayar to bai saki ta hanyar wato ba a rabu ta hanyar kyautatawa ba saboda ka babu laifi idan har ta yi wannan a baya can mun yi magana akan cewa idan ya zanto ita ce take da laifi kamar wacce ta zo bai fahishatin mubayyana to wannan yana da dama ya ce sai ta biya shi yayin da ya sake zai sake ta mun yi wannan bayani saboda Ubangiji subhanahu wataala ya yi wannan togaciya shine wannan ita ce shine batun kulli kulli kusan dukkan malamai ana cewa ijma'i ne na malamai cewa kulli halal ne saboda wannan aya da ta faɗa haka akwai ra'ayin da ake jingina ma wanda daga cikin malamai Bakar ibn Abdullah al-Muzani yana cewa wannan ayar an shafe ta wa'atun nisa'a sadaqatihinna nihla ta shafe wannan ayar to amma wannan kauli ne shas kauli ne bara gurbi ayar abinda waccan aya tana magana afwan aya da take cewa in arabtum sibdala zawjin makana zawjin wa'ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ce ta shafe wannan ce a waccan ana nufin mutumin da ya so rabuwa da matarsa a radin kansa to aka ce to kada ya ce ba zai rabu da ita ba sai ta biya shi waccan ayar abinda take magana kenan wannan kuma tana magana ne a yayin da ita macen ita ce take son rabuwa da mijinta ba tare da wani dalili saboda ka kowace aya tana magana ne akan wani hukunci mai zaman kansa ba abu ɗaya suke magana akan sa ba daga ƙarshe Allah ce tilka hududullahi fala ta'tabuha waɗannan iyakokin Allah ne kada ku ketare su wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun wanda duk ya ketare iyakokin Allah to wadanda sune azzalimai anan ubangiji subhanahu wataala kamar bayan duk ya zama bayanin da ya shafi saki da hukunce-hukuncen sa da yadda ake yin sa da kuma kulli da san da bai halatta ya karbi wani abu daga matarsa ba zan zai rabu da ita a san da ya kamata ya halatta ya karba to duk waɗannan hukunce-hukunce na shari'a iyakoki ne na Allah dan a nuna maka cewa wannan shari'ar Allah ce ba wannan ya tsara ta ba ba ɗan wani ɗan adam ya shata wannan layi ba Allah subhanahu wataala shi ya shata shi kuma aka sifanta shari'un Allah da dokokinsa aka sifanta su da hudud an san hudud shine iyaka abinda aka iyakance tsakanin wani haƙƙi da wani haƙƙi kamar kayayyakin mutane ne aka ce to wannan iyagonar ruwa ne wannan iyagonar ruwa ne aka shata iyaka dan kada wani ya shiga cikin haƙƙin wani kowa ya san iya haƙƙinsa to haka shari'ar Allah take ta shiga wato ta yi iyaka tsakanin halal da haram ta yi iyaka tsakanin ayyuka na jahiliya da ayyuka na musulunci da zarar ka ƙetare halal to za ka fada cikin haram da zarar ka ƙetare aikin musulunci za ka fada cikin aiki ne na jahiliya sai ka kira wannan hududin Allah kamar yadda aka kira mu kiyaye iyakokin Allah din da kiyaye hukunce-hukuncen Allah da iqamatu hududin Allah ila an yakhafa Allah yuqima hududin Allah akai amfani da kalmar iqama kalmar iqama ta nufin bayyana abu da samar da shi wanda zai yi sanya katanga ko binnan gini tsakanin gonarsa ta dan wasu kaga ana kiran wannan ya tsayar da wata katanga ko wani iyaka tsakaninsa da abin nan to haka nan shi ma wanda ya kiyaye dokokin Allah to kamar ya yi katanga tsakaninsa da abin da yake haramu to shi yasa aka yi amfani da kalmar ta'adda at-ta'addi ƙetarewa don san iyaka ƙetare ta ake tunda an yi kwatanta hukunce-hukuncen Allah da iyakoki abin da ya shafi keta hukuncin Allah kamar ƙetare iyaka ne cewa man yata'adda hududallah fa ulaika humu zalimun wanda duk ya ƙetare iyakar Allah to waɗannan su ne azzalimai to ko da kowane mai mulki yana da abubuwan da ya shata cewa waɗannan su ne iyakokinsa duk irin abin da za ka yi ka ƙetare nan wannan rasuki al-khat al-ahmar wannan shine red line kakka saki ka ƙetare shi da zarar ka ƙetare shi to ka shiga hurumin da ba a baka izini ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima allahi muharib duk wani mai sarauta yana da shinge da ya shingance shi kan cewa ba za a shiga a yi masa kiwo a gurin ba na dabbobinsa ne ko dabbobin al'umma to shi Allah shi ma yana da shinge shingensa shine muharib abinda ya haramta saka ba a yadda ka ƙetara zuwa inda Allah ya ce haram to ka ƙetara shingen da ba umarce ka ba Allah ya ce fa ulaika humu zalimun wa man yata'adda hudud Allah wadanda duk suka ƙetare iyakokin Allah to wadanda su ne azzalimai suka ƙetare iyakokin Allah Allah ya sifanta su da az-zulm kuma aka kawo ismul ishara fa ulaika da a nuna cewa kamar ma babu wasu azzalimai sai wadannan don a nuna maka cewa sun cancanci sifar zalunci sama da kowa yake waɗannan din su ne azzalimai humu zalim fa ulaika humu zalimun ga ismul ishara tsakaninsa ga damirul fasl wanda yake nuna hasr a nuna maka cewa wannan sifar ta zalunci kamar ta taƙaita akan waɗannan mutane so wannan duk yana nuna maka tsananin da ubangiji subhanahu wataala ya sanya dangane da kiyaye dokokinsa musamman kuma dokokin aure saboda sha'anin aure abu ne mai girman gaske muhimmancin gaske ba a san ana wasa da shi kuma ake san a san hukunce-hukuncen Allah a cikinsa yayin da aka ce ga wata doka ta ubangiji subhanahu wataala da ta danganci aure to babu kuma wani wanda zai ce shi ma ga tashi ko ya ce shi ma zai shata tashi bayan wata Allah in ya haka to kamar ya shiga wani shinge ne wani hurumi ne na ubangiji subhanahu wataala sannan keta abin da ya shafi dokar Allah subhanahu wataala wani abu ne wanda yake da girma kwarai da gaske zalunci kaso uku ne akwai zulmul abdi fi ma bainahu wa bainallah zalincin da bawa zai tsakaninsa da ubangiji akwai babban zalunci da bawa zai tsakaninsa da ubangiji shine shirka inna shirka la zulmul azim shine kafirci wal kafiruna hum zalimun wannan shine mafi girman zalunci domin zalunci shine daukan abu a jishi ba mahallin shi ka dau haƙƙin wani ka ba wani ko ka rike haƙƙin wani ka hana shi
wannan shine zalunci to mafi girman zalunci shine ka dau haƙƙin Allah ka ba mu wanda ba Allah ba ka dau wata sifa ko wani aiki na Ubangiji subhanahu wataala kai ma wanda ba Allah to wannan shine mafi girman zalunci domin shine mafi girman daukewar abu da ya kamata ka aje shi a mahallinsa ka kai shi inda ba mahallinsa to wannan Allah subhanahu wataala baya gafarta shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafar wanda zai shirka da shi Allah baya gafarta masa to ko ubangiji subhanahu wataala ya takaita samun zaman lafiya ga mutum a duniya da lahira shine ya guji shirka alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ba su gaure imaninsu ba da zalunci anan ana nufin zalunci da yake kafirci bi zulmin anan wannan ne kira ce da take nuna ta'zim wato bi zulmin at-tankir yana zuwa dan ya nuna maka abu mai girma ne sai aka kawo shi na kira wace fa ghashiyahum min al-yam ma ghashiyahum sai abinda ya rufe su daga cikin ruwa ya rufe su wato ba ma a faɗi ko menene ba dan girman sa na'am saboda da Allah ce bi zulmin ana nufin bi zulmin azim wanda ayar inna shirka la zulmun azim take nuna ba saboda ka mafi girman zalunci tsakanin bawa da ubangijinsa shine shirka sanan zaluncin da yake tsakanin mutum da mutum wato halitta da halitta wani ya zalunci wani wata ta zalunci wata to wannan shi ma zalunci ne ni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu kada ku cuci kanku ku zalunci kanku wannan zulmun ibadi anfusi ko kuma zulmun dhulmu alladhi baina al-ibadi anfusi ba wa ya zalunci dan uwansa to haka ita shirka Allah baya gafarta ta zulmun zaluncin da kai ba wani shi kuma wannan shi kuma ubangiji subhanahu wataala baya barin sa idan ka cuci wani ka zalunci wani to Allah baya barin wannan tsakaninka da shi in ka tuba ubangiji zai yafe maka duk irin girman laifinka in yau ka kowa laifi yau da a ce iblis zai ce ya tuba ka gare tun da aka halicci annabi adam da yake kuntuma laifuka iri iri ya sa an yaki annabawa an kashe annabawa an yi waye an yi waye da a kaddara iblis zai tuba to da Allah zai karɓi tubansa Allah ba zai karɓi tubansa ba tsakaninsa da shi sai dai in ya je ya cuci wani kuma aka ce a hisabi ban san da yadda zai sha ba amma dai tsakaninsa da ubangiji zai yafe masa saboda haka laifin da bawa zai ubangiji yana yafe shi ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafur na ko ubangiji yana gafarta dukkan zunubai ana nufin ga wanda ya tuba wannan aya tana magana ga wanda ya tuba ba kawai mutum ya zunubi ya ce astaghfirullah ya ci gaba da abin da yake wannan ba shi bane ba aka ake nufi ba to zaluncin da yake na huququl ibad ne la ya turku Allah ubangiji ba barin sa saboda ka ubangiji sai yake sabi tsakanin wannan da wanda ya zalunta yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya san ya zalunci dan uwansa man kana alayhi li akhihi madlama falyatahallal minhu min qabl an yati yawmul ladina fihi wala dirham duk wanda ya san ya cuci dan uwan shi tun a yau su warware kafin ranar da za a zo babu dinari babu dirham babu abinda zaka bayar na dukiya ka cuci kanka ka fan shi kanka sauraka a wancan ranar sai dai a ebi ayyukan mutum na kirki a biya waɗanda ya cuta sannan sai zaluncin da bawa zai yi tsakaninsa da ubangijinsa wanda bai kai shirka ba to wannan ta kalma shi wannan ubangiji subhanahu wataala in ya ga dama insha afa anhu insha ghafara in ya ga dama insha aqaba in ya ga dama ya fi masa in ya ga dama ya kama shi laifukan da ba su kai shirka ba da mutum zai yi wa ubangiji to wannan tahtal mashi'a wannan ita ce aqidar sunna cewa mutum yana karkashin mashi'ar ubangiji subhanahu wataala sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره إذن يسكيتا توبة حالتا قريش با باين ونن سكن حتى تنكح زوجا غيره سيتا أولو المجنب الشيبا فإن طلقها فلا جناها عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله إذن مجن نبي وإذن مجن نبي يسكيتا توبة لي في أقريس سيقوم واضع أولاس in zanna an yuqima hududallah in sun suna kyautata zatan za su tsayar da iyakokin Allah Allah kuma cewa wa tilka hududullah yubayyinu halin nas yubayyinu halin qaumi ya'lamu to wadannan iyakokin Allah ne da yake bayanin su ga mutanen da suke masu sani wato mutanen da suke sani munasabar wannan ayar da ayar da ta gabata Allah subhanahu wataala yayi magana komai sannan yayi maganar kulli wadanda ba za su yi ba bayan an yi wannan saki na uku shi yasa da aka ce at-talaqu marratan sai aka ce fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan fa imsakun bi ma'ruf wa nishin kome yana da damar ya dawo da matarsa kafin ta gama idda ta ci gaba da zama a matarsa bayan yayi saki na biyu amma bayan saki na uku to ba shi da damar wannan haka nan shi ma kulli فلا جناح عليهما فيما افتدت به باب لي في غريس وتتن ابنده تا فنشكن تا دشي دو ودنن دا كومي دا خلقي بزا سو يوبا باين سكي نو بزاي ماتر دا اكاي وسكي كوكو با كوما تاتشي زات زو تي فولي ان غاما مغارن فولي هكا نان متومن دا يسكي كوكو شي ما يا غاما مغارن كومي تو كاغا سي اكا غباتر دا مغانر كومي دا مغانر خلقي سان اكا زو دا مغانر سكي نو wannan shine hikimar kawo nan domin saki na uku shine karshen dukan komai an zo kurun kuskena babu kuma wani abin da zai biyo baya shi yasa sai ya tazo daga karshe fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra malamai suna sabani dangane da wannan ayar shin kakafi ne akan talaqu marratan Allah ya faɗi saki biyu sannan fa in talaqaha ya faɗi na uku ko kuma Allah ya riga ya faɗi na uku fa in talaqaha wannan bayani ne akan na uku ake kara can an fade shi a dukule nan kuma ake sake bayanin sa wasu malamai suna cewa wannan ci gaba ne na at-talaqu marratan bayan an fade saki biyu sai kuma aka ce fa in talaqaha ana nufin saki na uku ma'ana ba a fade shi a baya ba wasu kuma suka ce a shi ma na uku ai an fade shi a baya tunda an ce fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan ko dai ya rike ta ta hanyar da ta dace ko kuma ya sake ta wato suka ce wannan auta sirrun bai san shine saki na uku fa in talaqaha kuma da ake bayani anan kamar ana bayanin hukuncin saki na uku ne in aka yi saki na uku to me zai biyo baya shine yanzu ake bayanin sa amma da mun can an riga an yi wannan bayani a baya wannan shine ra'ayi na biyu shine kaulin mujahid ibn jabr daga cikin almajira abdullahi ibn abbas Abdullahi ibn Abbas shi yana ganin fa in talaqaha shine saki na uku almajirin sai yana ganin saki na uku an ambace shi Ibn Jarir al-Tabari shaykhul mufassiri yana ganin cewa ma ra'ayin mujahid shine daidai wato me cewa an gama maganar saki tun daga fadar auta sirrun bi ihsan yanzu ana maganar wato ana sharhin abinda zai biyo bayan saki na uku ne yaushe ne kuma miji yake da haƙƙin ya ci gaba da zama da matarsa bayan ya mata saki uku shine yanzu ake bayanin sa amma tuntuni an yi bayanin sa wannan shine abinda shi Ibn Jarir al-Tabari yake gani shi yafi dacewa kuma hujjarsa
shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. A bayan mun karanta hadisin da yake cewa an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani ya tambaye cewa an ce at-talaqu marratan, ina na uku yake, kuma an ce saki uku ne, shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi fa imsakun bil ma'ruf aw tasrifun bi ihsan. Yace to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya bada labarin cewa aw tasrifun bi ihsan shine saki na uku. To tunda kuwa an samu wani nasi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar ya riga ya yi hukunci cewa fa in talaqaha, bayani ake yi na hukuncin saki na uku, ba wai a lokacin ne ake bayanin saki na uku ba, an riga an yi bayanin sa a baya. Yace shi ma wannan wahayi ne wajibi a abin nan dinsa. Tunda an faɗi at-tasrihu bil ihsan, tasrihu bil ihsan shine saki na uku. Ibn Atiyya yake ƙarin bayani dangane da idan muka ɗauki ra'ayin farko da yace ba a faɗi saki na uku ba sai a fa'in talaka, ce aw tasrihun bi ihsan fa imsakun bi ma'ruf, imsakun bi ma'ruf ce yana nufin kome, tasrihun bi ihsan yana nufin ya batta ta ci ta ƙare iddarta, mutum ya yi saki na ɗaya ya yi saki na biyu, yayin da ya saki na biyu yana da damar ya dawo da ita shine fa imsakun bi ma'ruf, yana da damar kuma ya barta ta ci gaba da ita ta har ta kare shine tasrihun bi ihsan. Kaga ba a zo magana saki na uku ba kenan, shine kuma ya zo da karshe fa in talaka. Sannan Allah subhanahu wataala ce fala tahillu lahu min ba'du, ma'ana haramun ne ya ci gaba da rike ta min ba'du bayan waɗancan saki da ya yi guda uku, yayi na ɗaya yayi na biyu yayi na uku, to yanzu haramun ne ya ci gaba da rike ta. Kamar ana so a gaya masa me yasa aka haramta masa rike ta, aka ce saboda ka riga ka yi adadin da aka baka. Wannan kamar ana nuna masa cewa dukkan wani abin da ya biyo baya kai ka jawo kanka, kai kai sakaci, kai ka nuna baka dauki zamantakewar aure da wani abu ba, ka mai da aure abin wasa, ka yi na ɗaya ka yi na biyu ka yi har na uku, wani irin fushi ne da wauta har kake da shi irin wannan alhalin kana son zama da matarka, kana jin daɗin zama da ita, wani irin wauta ce za ta sa har kai mata saki ɗaya, har kai mata biyu, har kai mata uku? To idan har kai waɗannan uku, to bai halatta kuma a barka ka ci gaba da zama da ita ba, don ya nuna cewa baka san kimar darajar aure ba. Ya kamata a ɗanɗana maka wani horo, wata uquba wadda ita za ta sa nan gaba in Allah ya yi za ku ci gaba da zama da ita, in ka samu ka dawo da ita ka shiga taitayinta, ko kuma ka rabu da ita kana kuka ki shirba, wanda duk Allah ya haɗa ka da wanda kake so kuka yi aure, to za ka gane cewa a baya kai ka sassaba. An koya mutum horo tunda aka ce wannan da yake so ɗin in yana son su kuma dawowa har sai ya kuma bari ta kuma yin wani aure, ba kawai ma ta yi aure ba sai ta tare, sannan in ya ga dama ya sake ta shikenan sanin za ka yi aure, babu wadda ta fi wannan. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala da ya ce min ba'du, ishara yake zuwa ga wannan sakacin wanda shi ya jawo aka yi masa wannan hukunci, hatta tankiha zawjan ghayra, har sai ta auri wani mijin daban, wato ba shi da ikon dawo da ita sai ta auri wani mijin daban, kuma aure sahihi, ingantaccen aure ba mai matsala ba, kuma mijin na biyu ya zan ya tara da ita, ba kawai ɗaura aure ba, kawai da koma gida ya ce ya sake ta, ba wannan ake nufi ba, sai an yi aure kuma auren da shi ma san ta yasa ya aure ta, ba zuwa aka yi aka gana da shi ba, aka keɓe da shi aka ce ka aure ta in ya so ka sakan masa ita don ta koma. A nikah ne ar-raghba, raghba haqiqiyya, yana so, yana so ya yi auren, to kuma shi ma in wani tsautsayi ya gitta ya sako ta, to da mun kai kana labe, to shi kenan zai kace shi kenan. To wannan shine ma'anar hatta tankiha zawjan ghayra. Akwai maganganun da malamai suka yi akan kalmar tankiha, cewa annikah anan ana nufin auren da tarewarta ko da sabuwar mijinta da ita, shine ma'anar nikah. Duk inda nikah ya zo a cikin Al-Qur'ani yana nufin daurin aure, amma banda wannan aya, ita wannan ayar ba daurin aure kawai yake nufi ba, yana nufin
tarewarta da sabuwar mijinta da ita saboda kalmar nikah anan ta fita daga sauran ma'anar sauran kalmomin da suka zo a Qur'ani da sigar nikah da duk inda ake maganar nikah wala tanki umana ka araba ku min nisa anan ba ana nufin ana nufin mujarradul aqd ana nufin daura auren kada a samu a yi shi an haramta shi to amma anan tankiha ta dauki wata ma'ana daban ko kuma ta dauki ma'ana da kare ma'anar ta da daurin aure da kuma tarewa wanda insha Allah a karatu na gaba za mu ci gaba da bayani kamar yadda ku gani muna tare da manyan bakinmu da suka zo mana ziyara wannan ƙasa tamu kuma suka kawo mana ziyara wannan masallaci a wannan lokaci muna ta wato takar sa'a ko yaushe wannan majalisi na muna takar sa'a kafin a kai mu wani majalisi ziyara sai an kawo ni kuma wannan yana nuna cewa wannan haduwa tamu haduwa ce mai albarka labarin ta yaje ko ina da ina inda ba ku zato saboda ka kowa ya shigo kasan nan ya shigo Kano to so yake zo gurin nan kuma dai wanda irin haduwa ake yi dan Allah kuma ana sauraron maganar Allah saboda ka wannan abin da za yi wa Allah godiya ne a yanzu muna tare da Dr. Ibrahim Ibn Rafi Al-Ghamidi wanda malami ne a Jami'at Umm Al-Qura dake Makka malamin aqida ta sunna akwai al-mustashar wato consultant ne Khalid ibn Ahmad Zuhairi wanda consultant ne akan harkar education da kuma bada training akan harkar ilmantarwa da koyarwa sannan a tare da su akwai Ustaz Ibrahim Abdulrahman Al-Ghamidi wanda shi kuma babban limami ne a wani masallacin Juma'a da ke Jidda da ake kira Jami'ul Mira tare da su akwai Dr. Faiz Bashir Harun da shi kuma sananne ne a wajenku ɗaya daga cikin malamanmu da suke wannan ƙasa ya gama karatunsa a Jami'atul Islamiyya yanzu ya dawo gida kuma yana ci gaba da harkar da'awa sannan kuma a tare da su har ila yau akwai Malam Saniya Abu Zaria da shi ma suna tare saboda kuma muna maraba da waɗannan baki namu kuma kamar yadda muka saba mukan dan ba su wani dan lokaci domin su dan faɗi wata kalma ta nasiha ta faɗakarwa wanda za mu amfana da ita nurahibu bi dhuyufina al-kiram al-a'izza Dr. Ibrahim wa al-ustad al-mustashar Khalid wa al-ustad Ibrahim al-ghamidi fi hadha al-masjid al-mubarak جامع عثمان ابن عفان في هذه الليلة المباركة مع هذا الجمع الغفير الذي ينتظركم بشوق ولهب ويريد أن يستمع منكم كلمة توجيهية وجزاكم الله خيرا فليتفضل دكتور إبراهيم ابن رافع الغامدي ليلقي كلمة توجيهية إلى الجمهور جزاه الله خيرا